yadda kake barci yana yin barci ba ka da wani bambanci da shi wajen cewa dukanku bayi ne na Allah subhanahu wataala. Dan haka ya za a yi wanda yake daidai da kai a matsayi a wajen Ubangiji cewa dukanku bayi ne na Allah kuma ka zo ka bauta masa, wanda a wannan bangaren duk matsayinku daya dukanku bayi ne, to kuma sai ka zo ka bauta masa? Kun ga wannan abu ne wanda bai dace ba. Ana girmama mutum, matukar girmamawa, idan akwai wasu abubuwa da ya dara ka da su, wannan kusan shi ne abin da aka fi sani. To waɗannan ba wani abu da suka dara ka da shi a wajen Ubangiji, in dai ta ɓangaren bauta ne. Babu wani abu da suka yi da suka cancanci a bauta musu. Saboda duk wani abu da za a yi na bauta ba su same shi ba, ba su ƙirƙiro halitta ba, ba su taimaki Ubangiji ba, ba su haɗu sun yi haɗin gwiwa da Ubangiji an yi halitta ba. Ubangiji halitta ta sace shi kaɗai, kuma umarni ma nasa ne. Don haka ba za ka zo ka bauta wa mutum irinka ba. Fad'uuhum ku kira su, falyastajibu lakum, su amsa mu. Ubangiji ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Babu wanda ya fi bacewa fiye da wanda zai na kiran wani wanda ba zai taba amsa masa ba daga nan har zuwa tashin alkiyama. Kuma game da roƙon da kuke musu, ba su ma san kuna roƙon su ba. Yanzu abu ya faru, ka zo ki kira Gausi. Gausi yana can, in yayi mai kyau to, in bai mai kyau ba yana can garwashin wuta. Sai kuma ka zo kana roƙon sa, ina zai ji ka? Da har zai amsa maka, ba zai ji ka ba. Mun gane ko? Don haka ba a bauta mu wani in ba Allah ba. Ubangiji ya ce, alahum arjulun yamshuna biha. Na'am.
Alahum arjulun yamshuna biha. Am lahum aydi yabtishuna biha. Am lahum a'yuni yubsiruna biha. Am lahum adhanu yasma'una biha. Qul ud'u shurakaa'akum thumma kiduni fala tunzirun.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake buga mana misali cewa duk wani abu da ake bauta kuma bayan Allah bai cancanci a bauta masa ba. Allah ya ce alahum arjulun, suna da ƙafafuwa ne kan yamshuna biha, da suke takawa suke tafiya a kai. Gunki yana iya tafiya? Baya iya tafiya. Mun gane ko? Wanda ya mutu yana kabari, yana iya tafiya? Baya iya tafiya. Kun ga ba su da ƙafafuwan da suke tafiya. Ubangiji ba cewa laysa lahum arjulun ba, a tambaya suna da ƙafafuwan da suke tafiya. Ko da an suranta musu ƙafa, to wannan ƙafar ba ƙafa bane da za a yi taku da ita a yi tafiya. Ko kuma mutane suna da ƙafafuwa, idan abin tsoro ya zo kuna iya gudu, idan abin amfani ya zo kuna iya takawa ku je ku nemo shi, kenan ƙafar ku tana muku amfani. Mun gane ko? Kenan kuna da kuke bauta musu. Kun fi waliyan da sun mutu suna cikin kaburburansu kuma kuna bauta musu. Kun fi ba ma batun kamanceceniya a ce kamar yadda kuke suma haka take ba, duk bayin Allah bane. A'a, kun tara su ta hanyar kuna da ƙafafuwa, kuna tafiya da ƙafafuwa. Su kuma ko suna da ƙafafuwa ko ba su da shi, sai dai ba sa tafiya da ƙafafuwa. Am lahum aydi, ko suna da hannu ne, yabtishuna biha, da suke kamu da hannu. In suna da hannu ma za ka ga ba sa kamu da hannu, kawai sai dai hoto da aka surata ake. Amma banda wannan hoton ba wani abu. Hannun gashi nan koda da hannun, amma baya aiki. Ko kuma Allah ya ba ku hannu, kuna kama abu da hannun, kuna amfani da hannu, kai da gunki waye ku wani? Ka fi gunki? Mun gane ko? Ka fi gunki? Am lahum a'yunun, ko suna da idanuwa, yubsiruna biha, da suke gani da idanuwa. Ba da idanun da suke kallo da idanu. Gashi nan ko da idanun kamar yadda za ku yi a gaba, Allah bai ba, amma idanun ba a gani da shi. Ya zama hoto, ya zama aiki ba. Am lahum azanu, ko kuma suna da tuguma kanta da idanun kunnuwa, yasma'una biha, da suke jin magana da kunnuwa. Idan suna da kunnuwa jin magana, sai ku nuna mana ga kunnuwansu, kuma gashi suna jin magana. Ubangiji ya kore musu ji, ba sa ji. Ba sa ji. Kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo yana magana a mutanensa, yake cewa hal yasma'unakum idh tad'un, shin san da kuke roƙonsu suna jin magana ne? Aw yanfa'unakum aw yadurrun, suna amfanar da ku ko suna iya cutar da ku? Ya zo yana faɗa wa babansa, yace ya abaki lima ta'budu ma la yasma'u wala yusiru wala yughni anka shay'a, ya babana me yasa kake bautawa abin da baya ji, baya gani, baya iya maka maganin komai, me yasa zaka bauta masa? Yace hal yasma'unakum idh tad'u, idan kuka roƙe su suna amsa muku? Suna jin maganar ku? Ba sa jin maganar ku. Wannan duka dalilai ne da yake kore cewa a bauta ma waɗannan gumaka da masu shirka suke bauta musu, saboda ba su da wani abu da suke da shi da zai sa a bauta musu. Kai din da kake bauta musu ka fi su, tunda kai kana da waɗannan abubuwan suna maka amfani ko da a iya duniya ne. Haka ne ko? Su kuma a duniyan ma ba su da waɗannan abubuwan da za su musu amfani. Kafarsu ba ta musu amfani in suna da ita, hannunsu baya musu amfani, idanuwansu ba sa musu amfani, kunnuwansu ba sa musu amfani. Amma kai kana ji, kana gani, kana kamu, kana tafiya da ƙafafuwanka. Ubangiji ce kujiru, to ka ce musu ku je ku kira shuraka'akum, gumakanku da kuke bauta musu, ku faɗa musu ku kira su tun makiduni, sannan ku ƙulla min kaidi, duk wata irin kaidi da wani irin mugunta, wata irin mugunta da za ku ƙulla min, to ku ƙulla min. Fala tunzirun, kuma kada ku sassauta, ku yi iya iyawarku duk abin da za ku yi. Wannan aya kamar yadda annabi Nuh alayhi salatu wassalam ya faɗa a mutanensa, Ubangiji ya ce watul alayhi naba'a Nuh iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum ma'ani wa tadhkiri bi ayati llahi fa 'ala llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qulu ilayya wa la tunzirun inni tawakkaltu 'ala llahi rabbi wa rabbikum. Yace ya ku mutane na, Ubangiji yace ka karanta musu labarin annabi Nuh lokacin da yace wa mutanansa in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi, idan zamana a cikin ku ya gundire ku da wa'azi da nake muku da ayoyin Allah ya gundire ku ba kwa jin dadi kun gaji da ni, to fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum wa hada duk wani mitin da za ku yi da gumakanku duk ku haɗu ku yanke shawara, thumma la yakun amrukum alaykum ghumma, sannan ku in kun zo kada ku yi wata rufa-rufa a cikin al'amuranku, ku yi duk abin da za ku yi ba wani ɓoye-ɓoye a junanku, ba wani rufa-rufa, duk wani kaidi da za ku min kumin, duk wata mugunta da za ku min kar a ɓoye kar a rufe, thumma udu ilayya, sannan ku yanke hukunci a kaina ku halakar da ni. Wala tunzirun, kada ku sassauta min fata-fata. Amma ni inni tawakkaltu 'ala llahi rabbi wa rabbikum, ana yi wata dalili Allah maɗaukakin sarki ubangiji na kuma shi ne ubangijinku. Wannan maganan annabi Nuh kenan ko? Annabi Hud alayhi salatu wassalam ya faɗi irin wannan magana, ya ce fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala llahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Ku hada gumakanku ku min kaidi, wala tunziru, kada ku sassauta min ko kaɗan, amma ni na yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala, babu wata dabba wata halitta face makwarkwaɗanta na hannun Allah maɗaukakin sarki. Allah shi yake gudanar da rayuwarta yadda ya ga dama, don haka duk abin da za ku yi. To haka anan ma Allah maɗaukakin sarki yake faɗa wa manzansa, ka faɗa musu su haɗu maka, su haɗu su yi mitin, su tattauna duk abin da za su maka su maka. Wala tunzirun, kada ma su sassauta maka kwata-kwata. To amma me da'awa san da yake wani mai kai da mai kasance ne Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa Ubangiji yake inna Allah
inna waliyyan lahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa tawalla salihin.
Inna waliyyan lahu, lalle waliyina, majibancin al'amarina shi ne Allah maɗaukakin sarki. Wa huwa ya tawalla salihin, shi yake wato jibatan mutanen ƙwarai. Kun ga waɗannan ayoyi duka abin da suke nuna mana kenan, annabawa da suke fito na fito da al'ummarsu a ƙarshe sukan ƙalubalantansu su ce duk abin da za su yi na makirci da kaidi ku yi, amma ba wai suna bugun ƙirji da alfahari ba ne, suna haɗa abin da tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda annabi Nuh ya yi, kamar yadda annabi Hud alayhi salatu wassalam ya yi, haka kuma shi ma manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ya yi, ya ce duk abin da za ku yi inna waliyallahu, lalle majibancin al'amarina shi ne Allah maɗaukakin sarki. Wa huwa ya tawalla salihin, kuma shi yake jibantan al'amarin mutanen farai. Wannan aya tana mana nuni zuwa ga wilaya. Inna waliyal ladhi nazzala al-kitaba bil haqq. Lalle majibacin al'amarina shine ya saukar da littafi. Littafin da yake hada da gaskiya. Wa huwa yatawalla as-salihin, shi yake jibantan al'amarin mutanen farai. Wannan wilaya ko walaya ko wilaya ta Allah madaukakin sarki tana nuna mana cewa wilaya ce ke bantacciya ga bayinsa na kwarai. Malamai sun kasa wilaya ta Allah kashi biyu, suka ce akwai walayatun amma wanda dibancin al'amari ne ya shafi kowa da kowa, ya shafi halitta da gudanarwa, babu abin da ka iya sai abin da Allah ya yi. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce summa ruddu ila Allah maulahu al-haq, za a dawo da su ga Ubangijin shi ne mutumin da gaskiya. Wannan da kafiri da musulmai anan Allah madaukakin sarki na jibancin al'amarin kowa da kowa, saboda ba ka saka fitar da gaskiya Allah. Wannan ana kira jibancin al'amari daga magari da Allah yake ma kowa da kowa. Akwai sai shiyal jibancin al'amari da Allah madaukakin sarki yake wa bayinsa, ita ce walayatul khassa, ta tafi masu imani kadai. Kamar yadda Allah ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu, saboda ku sani Allah shine majibancin masu imani amma kafirai ba su da majibancin al'amarin su. To kaga can an ce suna da majibanci, nan an ce ba su da shi. Me ake nufi da wannan jibantan al'amari na taimako da wato biyan bukata da suka buri ga bayinsa? Allah yana yi wa masu imani ne kawai. Allah yakan cika burin mai imani, ya taimaki mai imani matukar ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. To manzon Allah ya yi tawakkali, ya mai da al'amarinsa ga Allah madaukakin sarki, zai isar da da'awa, zai yi wa'azi, zai yaƙi shirka, domin ba shi da wani abun dogaro da tawakkali in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. Kuma shi ya faɗar da Alƙur'ani mai girma wanda yake cike da gaskiya, kuma shi Ubangiji shi yake taimakon mutanen kwarai. Wannan yana nuna mana duk sanda ka zama mutumin kwarai, insha Allahu ta'ala za ka samu taimako na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ba zai barka ba. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u zalimina ma'adratuhu. Allah ce mu za mu taimaki manzanninmu da masu imani a rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu za su miƙe, wato ranar tashin alkiyama. Za a tashi a yi shaida an isar da saƙo, an yi imani ko ba a yi ba, duk za su yi shaida ranar tashin alkiyama. To a kowane hali Ubangiji yana taimakon bayinsa mutanen kwarai, baya barin su haka kawai. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
وَبَنِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَنَدْعُو كُكِي بَوْتَاوَا كُمَا بَايَن اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى la yastati'una nasrakum, ba sa iya taimakonku. Wannan aya mai kama da wannan ta wuce, mun karanta ta jiya ko wa inta la yansurunakum la yastati'una nasrakum wala anfusuhum yansurun wa in tad'uhum ila al-huda, da za ku kira su zuwa ga shari'a ku ce ku zo zuwa ga abin da zai amfane ku, la yasma'u la yasma'u, ba za su ji abin da kuka fada ba. Walau Ubangiji yace wa tarahum yanzuruna ilaykum ilayka wa hum la yusirun, zaka ga gumaka an suranta musu idan suna kallon ka kuru-kuru ga hotan, amma kuma ba kallo suke ba, ba kallo suke ba, ba idanin ba ido bane wanda yake kallo, dan haka aikin banza ne su. Kamar yadda Ubangiji yake in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, idan kuka kira su ma ba za su ji kiran da kuke ba. Muqaddara ma sun ji, to la yastajibu lakum, ko ba za su amsa muku ba. Mastajabu lakum, ba za su amsa muku ba. Ranar tashin alkiyama ku za su ce wallahi ba ku ba su, su ba su ma san ku, ba za su kafirce wa ibadar da kuka musu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa tarahum yanguruna ilaika wa hum la yusirun, zaka ga suna kallanka amma kuma fa ba kallo suke ba, idanuwansu ba idanuwa bane da suke kallo kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace alakum a'yunun yubsiruna biha, ko suna da idanuwa da suke kallo da idanuwa, ba sa kallo da idanuwansu, ta haka sharadin ba tantance abota musu ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yana kallo daga cikin sifofinsa, yana ji daga cikin sifofinsa, amma gumakan nan ba su da waɗannan sifofi na cika da kamala. Ubangiji ya ci gaba da faɗa manzansa yadda zai mu'amala da jahilan mutane da duk wani mutumi wanda ya saba masa, sai Allah ya ce khudhil afwa,
khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa imma yanzawannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu samii'un 'aliim.
Na'am, Ubangiji yace khudhil afwa, ka riƙi yin afwa, wa amur bil urfi, kayi umarni da abu mai kyau, wa a'rid 'anil jahili, ka kauda kai daga jahili, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, idan wata fizga ta fizge ka daga shaitan, fasta'iz billahi, kayi ne ka nemi tsari daga Allah, innahu sami'un 'alim, lalle Allah mai ne kuma Allah masani ne. Waɗannan ayoyi guda biyu masu girma, Ubangiji subhanahu wata'ala yana umurtan manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cewa ya zama mai afwa a mutane, ya riƙi yin afwa, kar ya zama mai tsanantawa, kar ya zama mai ruko, kar ya zama marar yafiya, ya zama mai yafiya idan aka masa abin da ba daidai ba, idan aka cutar da shi kar ya riƙe mutum ya yafe, kada ya zama mai ramuko. Wannan shine abin da wannan aya ta umarci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da shi. Na farko, ya zama mutum mai afwa akan kowane abu. Wannan malamai suka ce ayar ta sauka kafin a saukar da ayoyi da suke magana a yaki kashirai, amma daga baya sai aka saukar da aya da ke cewa a yaki kashirai, a nan sai ya zamana an cire kashirai a ciki. Kafiri idan ya taɓa ka, ka samu dama za ka rama, mun fahimci wannan ko? Amma afwa a musulmai a junansu abu ne wanda yake mai kyau, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bi manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi, kuma ya sanya cewa wannan afuwar tasa tana daga cikin abin da ya sa musulmai suka yi yawa suka amsa wannan kiran Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce walau fa bima rahmatin min Allah linta lahum, saboda rahama daga Allah maɗaukakin sarki, linta lahum, sai ka kasance kana sassauci a gare su a mutane, walau kunta fawwan, da ka kasance mai kaushi, mai kaushin hali, ghalibal qalbi, mai kakkausar zuciya, lan fadu hawli, da sahabban nan sun watse daga gefenka, da yanzu an wargaje kowa ya kama wato gabansa. Ubangiji ya ce fa'afu anhum, kana musu afuwa, wastaghfir lahum, kana nema musu gafara, washawirhum fil amri, kuma idan za ka yi wani abu kana neman shawaransu, fa idza azamta, idan ka yi azama akan abu fatawakkal ala Allah, to ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala. Muhalli shahid, daga cikin halayen manzon Allah da ya sa sahabbai suka amsa kira har suka yi yawa, har ma mutum ya bar babansa, ya bar uwarsa, ya bar mahaifiyarsa, ya bar matarsa akan imani, to akwai kyakkyawan hali na manzon Allah da afwa irin ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Mutanen Makka babu adawa da ba su nuna masa ba, amma lokacin da ya ci na galaba a kansu ya tambaye su, me kuke tsammanin zan mutu, suka faɗi magana mai kyau, manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya musu afwa, ba a kama su a matsayin fursunonin yaƙi ba, aka sake su, aka kyale su, kuma suka rungumi musulunci. To wannan ne hali na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Yana daga cikin siffofinsa a cikin At-Taura ana siffanta manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi laysa bi fadhlin wala ghalibin wala sahabin bil aswaq walakin ya'fu wa yasfahu shi manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ba mai kakkausan hali bane ba mai koro a kasuwa bane baya shiga kasuwanni na ihu yana tallan magunguna ko yana wani abu yana kara wannan ba kyakkyawan hali bane mun gane ko kana fadan maganganu na batsa wai kana sai da maganin maza ko menene manzon Allah ba san shi da fadan muna na maganganu a cikin kasuwa ba wala sahabin bil aswat walakin ya'fu sai dai shi yana afwa wa yasfu yana kauda kai idan aka masa mummunan abu wannan shine hali na manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi dan haka mi koyi da manzon Allah wajen hali na afwa wa a'rif wa amur bil urfi kayi umri da kyakkyawan aiki wannan yana daga cikin halayen manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar yana umrini da abu mai kyau yana hana mummunan aiki manzon Allah babu wani kyakkyawan hali face sai da ya umrini a aikata shi babu wani abu mara kyau mummuna da zai halakar da mutane duniya da lahirar su face sai da yayi hani a kansa yace kar a aikata sahabbansa suka ce wanda suka haddace sun haddace wanda ya manta kuma ya manta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam umrini na uku a wannan aya wa a'rif anil jahilin kuma ka kautar da kai daga jahilai idan jahili ya maka abu kar ka ce za karama idan karama to kai ma ka zama jahili dan uwansa mutum zai iya taba ka saboda kimanta saboda ya rasa wanda zai jahilci da shi dan haka sai ya tsokalo ka idan ya tsokalo ka ka kula shi shikenan da kai da shi kun zama wawaye kun zama jahilai mun fahimta ne ko a wani wasu suna cewa a idan tsaka safihu fala tujifu idan wawa ya maka magana kar ka yadda ka amsa masa abin da ya maka alkhairi shine kai shiru akan ka amsa wa wawa akan abin da ya kawo maka na wauta dan haka mutanen banza ba a biye su idan sun zo da mummunar magana in mutun ya tsokane ka ka kyare shi kar ka kula shi ya zama mahaukaci kai din ka zama mai hankali Allah madaukaki sarki da kai da mu wannan aya a dalilin ta wani balaban kauye ya mutunta yaji an ce khudil afwa wa nubil urfi wa a'rif anil jahilin yayi shiru ya ga gaba daya abu uku aka faɗa kalma uku ne amma kuma ta tara ma'anoni da yawa wanda idan zaka zauna kai sharhi ko kai tunani akai zaka dade kana tunani yace wannan maganar ba ta mutum bane babu yadda za a yi mutum ya tsara wannan magana abu nawa sentence uku khudil afwa wa amru bil urfi kuma ba jojin sentence ba a'rif anil jahili kowanne baya wuce kalma biyu kalma uku amma ya tara ma'anoni da yawa to wannan game da mutum yadda za ka yi mu'amala da mutum dan uwanka kenan sai na gaba yadda za ka yi mu'amala da shedan idan ya nuna maka gaba ya nuna maka adawa irin tara to shi kuma ba ka da wata mafita sai dai kana neman tsari mun gane ko kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ni san ce shi kai nesa da shi ba a masa ihsani shi shedan in dai shedan ne to ba a kyautata masa kawai kai kokari Allah madaukakin sarki ya raba ka da shi innahu sami'un alim lalle Allah madaukakin sarki bai ji ne kuma Allah madaukakin sarki masani ne wannan umurni na mu'amala da nau'in halittu guda biyu mutane da kuma shaidanu masu nuna adaba dalo a cikin alqur'ani sau uku wannan shine gurbi na farko suratul a'raf gurbi da biyu ya zo a cikin suratul mu'minun ubangiji subhanahu wata'ala ta idfa billati idfa billati ya ahsan sayya nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun dan aka maka mummunan abu karama da kyakkyawa wanda ta fi mummuna nahnu a'lamu bima yasifun mu muka fi sanin abin da suke siffantawa wa qur rabbi kace ya ubangiji a'udhu bika min hamazati shayatin ina nema ka tsare ni daga fisga irin ta shedan waswasi irin na shedan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya Allah ina roƙonka kada shedanu su yi kusa da ni duk wani al'amari da na shiga ciki kar shedan ya kusa da ni kaga wajen mu'amala da mutane sai aka ce idfa billati hi ahsan in dai mutum ne dan uwanka to idan ya maka mummuna ka masa kyakkyawa in yama mumuna ka masa kyakkyawa, amma in shedan ne yazo zai maka shedanci, to kai iya kokari ka rabu da shi, kar ma ka hada hanya da shi, ka nemi Allah madaukakin sarki ya tsaya ka daga sharrinsa. Haka a cikin suratu Fussilat ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a, kada ka hada wala tastawil hasanatu wala sayyi'a, kyakkyawan abu baya daidai da me da mummuna, idfa billati hiya ahsan, kake karama da abin da yafi kyau, fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun habib, wanda akwai gaba tsakaninka da shi in ka kyautata masa a gaba sai ya zama masoyinka mai kaunarka, inji Allah madaukakin sarki. Wannan duk wani wanda yake da gaba tsakaninsa da wani ya dabbaka wannan aya tsakaninsa da Allah madaukakin sarki, don Allah zai ga abin mamaki. Sai ka zo kana gaba da mutum, in ka cigaba da kyautata masa, kana kyautata masa, wallahi zai dawo ya zama yana kaunarka, zai dawo a duniya kana daga cikin masoyansa. Wannan ya faru da manzon Allah, kira da aminci Allah tabbata a gare shi, yadda ya mu'amala da mutane, ya kira mutane cikin wani sanyi, ya kyautata wa mutane. Hindu matar Abu Sufyan tana bada labari, ta ce ba a manzon Allah wata rana ta zo neman fatawa gurinsa, ta ce na rantse da Allah duk duniya babu gidan da nake kyama sama da gidanka, ba gidan da nake so su kaskantu su sha wahala sama da gidanka, amma wallahi yanzu an wayi gari duk duniya babu gidan da nake so kamar gidanka, babu gidan da nake so su ɗaukaka sama da gidanka. Da wannan mukaddima sai ta tambayi manzon Allah abin da ya kawo ta, ta ce mijina yana da rowa, baya ba mu arziki yadda zai ishe mu da yara, idan na ɗiba na ƙara ba mu laifi, ya ce babu laifi. Mun gane ko muhalli ta yi da ta yi gaba da manzon Allah, ko sun yi gaba da manzon Allah, amma yanzu saboda kyakkyawan hali ta dawo tana son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Daga duk wani wanda yake da gaba da ɗan uwansa ya yi iya ƙoƙari su samu su, ya kyautata masa da hanyoyi na kyautatawa kala daban-daban-daban-daban, da sai ya ji a ransa cewa eh wannan fa zai mun fintinkau, to zai dawo kuma kyamar da yake da ita da, to za ta dawo soyayya, nisantuwa da kuke da ita da juna za ta dawo kusantuwa da juna da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan duk wanda ya yi musu ya gwada ya gani. Mun gane ko tsakaninka da Allah ka gwada da wanda gaba. Kuma wani abin da ya kamata mu faɗa ana game da abin da ya shafi gaba, masu gaba idan Allah ya tashi gafarta wa mutane, Allah baya gafarta masu gaba. A Ramadan ana yanta wa mutane ko ana yanta mutane daga shiga wuta, amma banda masu gaba da juna. A san musulmai biyu suna gaba da juna, ba su sasanta ba. A Ramadan ana kokarin yanta mutane, to su sai aje su a gidi. Manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, ba dan gaba da juna ba, da mun san yaushe za a samu daren Lailatul Qadr. Ya fito dai ba da labari, sai wasu suka yi fada, shikenan sai aka mantar da manzon Allah. Ba su kyauta mana ba, ko haka Allah ya kaddara. Amma manzon Allah ya hakan ya zama alkhairi, mumini baya asara, ya ce kawai ku neme ta a goman karshe, tana nan a cikin goman karshe, amma da ranar zai faɗa mana kawai, shikenan sai a ranar sai a fito a yi tahajjud. Yawwa, manzo Allah ce hakim alkhairi a gare mu, asa an yakuna khairan. Dan haka wanda yake gaba da kai, kai kokari ku sasanta da kai da shi, sai kaga Allah madaukakin sarki ya datar da ku gabaki daya. Ubangiji yace wa ma yulqaha illa allazina sabar, wannan ma'azi na cewa mai gaba da kai ka kyautata masa, kai iya mu'amala mai kyau da shi, babu mai daukan wa'azin da mai. Mun gane ko mai hakuri shi yake daukan wannan wa'azi. Wa ma yulqaha illa zu hazzin azim, ba ma ta daukan wannan wa'azi hannu jiddi sai aiki da wannan shawara ta Ubangiji, sai wanda Allah ya bashi rabo mai yawa. Idan Allah ya sa kana da rabo mai yawa, sai kaga kayi amfani da wannan wa'azi, wanda kuke gaba da shi ba kwa ga maciji, sai kaga an dawo ana gakiya shi ma. Mun gane ko? Yawwa, Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Dan haka ya ku yan uwa, duk wanda ke gaba da wani dan uwansa ya kokari su sasanta, Allah madaukakin sarki ya sasanta junanmu gabaki daya. Ubangiji subhanahu wata'ala yace wa imma yanzaghannaka, sanda kake kokari ku sasanta da dan uwanka musulmi, sai yace haba tsoran sa kake ji, ai kaskantar da kai ne, ai kaza kaza ne, yazo ya zuga ka yana fizganka. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, shaytan yazo yana gaba da kai yana zuga ka, to shi kuma abin da zaka yi da shi ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim, sanda kake kokari kai amal shawa abiji kana zuga ka kana kuci kana ga kafi karfin haka, ba abin da zaka nema a gunsa, ba abin da zai amfane ka, mene zaka je ku sasaka da shi? Mun gane ko yana nuna ma yana fada maka irin waɗannan kalmomi, kake ta'udhu billahi minash shaytanir rajim, kai kokari ku je ku sasanta da shi. Kaga shaytan aka ce kai mutar da shi, shi ma mutum sai aka ce ka kyautata masa. Mun fahimci wannan ko? Dan haka wanda halinsa ko yanayinsa ya zama shaytan ne ba su fiki ne, amma duk da haka ake masa tsammanin mutumin kware ne, mutumin kirki ko mun kadan dinsa. Ya amsa suna na musulmi, gaba ta shiga tsakanin ku, to ku iya kokari ku sasanta. Mun fahimci wannan ko? Amma in ya zama shaytan, babu wani abu da zai amfane ka sai dai ya hana ka addini dan kun sasanta ma, to wannan ka nemi tsari. Mun gane ko? Ka nemi tsarin Allah daga gare shi, ka yanke zumunta da shi, ba kai babu shi. Wallahu ta'ala alam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan haka ya umarni da mai alaka da waɗannan nau'uka guda biyu. Mutum na kwarai amma ya saba maka, to ka nemi kyautata masa, wanda shaytan ne shi kuma ka nemi Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharrinsa. Ubangiji ya ce innal ladhina taqaw idza massahum qa'ifun minash shaytani.
إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ.
نعم أُبَنْجِجِ يَتْيَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَلَّيَ وَلَنْدَ سَكَجُزُ أُورَانَ اللَّهِ idza massahum tayfun min ash-shaytani tayfun ko kuma tayfun, wannan kira'a guda biyu. Idan wani abu ya same su daga shaytan, tazakkaru sai su tuna Allah, sai su tuna wa'azi, sai su tuna lada da ake samu. Fa idza hum mubsirun, sai kaga idan su abu dai suna kallo. Wa ikhwanuhum, yan uwan shaytan kuma, yumiddunahum ko yamuddunahum fil ghayy, shaytan yana ƙara nadasu, yana ƙara tura su cikin bata. Thumma la yuqsirun, kuma ba sa kakkautawa wajen tufa cikin wannan bata din. Wannan aya tana da alaka da ayar da muka karanta a baya, cewa sanda ka nemi ka sasanta da dan uwanka musulmi, shaytan zai so ya fizge ka, to ka nemi tsari daga sharrin shaytan. Shine Allah ya ce innal ladhina taqaw, wanda suka ji tsoron Allah, idza massahum tayfun minash shaytani, idan wani abu ya same su daga shaytan. An fassara tsayi da fishi, sai kai fishi ka ce ba za ku sasanta ba, to wannan shaytan ne. Wasu sun fassara da fizga tashiya, wasu suka ce tsayfun minash shaytan shine zunubi. Idan suka aikata wani abu na zunubi suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, tazakkaru sai fitina. Duk mai jin tsoron Allah san da ya wani abu mara kyau, ko ka ki ka sasanta da dan uwanka, sai ka tuna cewa ka shiga cikin matsala fa, matukar baka sasanta da dan uwanka musulma, to sai su tuna azabar Allah, sai su tuna girman Allah, sai su tuna ayoyin Allah da ake musu wa'azi, da kuma irin lada da garabasa da mutum zai samu, da irin asarar da mutum zai shiga idan bai sasanta da dan uwansa ba, yana cikin asara babba. To daga nan idan suka tsaya suka yi wannan tunani da ayoyin Allah da girman Allah, fa idza hum mubsirun, sai kaga idan su ya buɗe suna gani ba wani wanda ya isa kuma ya kautar da su daga abin da yake daidai. Kawai sai kaga sun nemi su sasanta da ƴan uwansu musulmai. Idan saban Allah yana kaca daga an musu wa'azi, in suka aikata mummunan aiki suka tuna, sai kaga sun yi kokari sun dawo kan daidai. Idan mutum ya yi himmantu zai aikata abin da ba daidai ba, yana shirin zai aikata, sai ya tuna Allah maɗaukakin sarki, ya tuna uqubar Allah maɗaukakin sarki, sai kaga ya bar aikata mummunan abu. Mun gane ko? Wannan siffa ce tawa ta masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhwanuhum, ƴan uwansu, suwa ƴan uwansu masu saban Allah. to yin me sarrafa Allah dan kun shedan ne kar yadda Allah da inna sabina kan uwana shayatin lalle masu albozaranci sun kasance yan uwan shedani yan uwan shedanu ne dan haka masu saban Allah su ne yan uwan shedan to su kuma yamuddunahum fil ghayyi shedan yana kokarin nitsa su cikin bata kullum yana tura su cikin bata yana kara shigar da su cikin daji thumma la yuqsirun kuma ba sa kakkautawa su waye ba sa kakkautawa wannan ya dace da dukan su guda biyu su ɗan uwan shedanu ba sa kakkautawa kullum kokarin shiga daji suke kullum kokarin bacewa suke ba sa kakkautawa ba sa san gaskiya thumma la yuqsirun su ma shedanin ba sa kakkautawa mun gane ko wannan ya shafi dukan su su biyu shedanu suna iya kokarin su suna tunzura masu saban Allah masu saban Allah suna iya kokarin su kuma suna kara saban ma Allah subhanahu wataala kage kenan karfin ya karfi kenan ko wajen asaba ma Allah madaukakin sa kamar yadda Allah yake alam tar anna asanna shayatina alal kafirina ta'uzuhum azzan baka ga cewa muna turo shedanu zuwa ga kafirai suna ziga su zigawa ba suna ziga su zuwa ga asaba ma Allah zigawa sosai wannan shine aikin shedanu Allah madaukakin sarki ya raba mu da sharrin shedanu. Allah madaukakin sarki ya dace da mu. A za mu dakata a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi amfani a gare mu. Abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon guje mata. A ana ƙara tunatar da mutane batun neman taimako da ake domin tallafawa marayu. Allah madaukakin sarki ba mu ikon tallafawa sannan bayan wannan yau ita ce arja laila arja ko lailatul qadari ita ce daren da aka fi tsammanin lailatul qadari da haka mutane a ƙara dagewa manzon Allah ya ce tana nan a cikin gomin ƙarshe amma an fi tsammani a wannan dare na yau insha Allah ta'ala in Allah ya sa ta zo ta wuce to Allah ya samu dace in Allah ya sa yau ne Allah samu dace in ma a gaba ne Allah samu dace mu dai Allah ya karba mana ibadun mu Allah ya datar da mu a bayan haka kamar yadda je muka fara sanarwa akwai makaranta da aka bude wanda wasu ƴan uwa sun ta kokarin cewa ya kamata a bude makaranta a baya mun taba budewa an yi karatu kuma alhamdulillah wanda aka yi suka yi karatun kowa ya karu da abin da Allah ya sa zai karu to an sake kira ga a bude irin wannan makaranta amma ba kaman ta dadin bane makaranta ce da za a yi karatu tafsirin alqur'ani mai girma da karatun alqur'anin kansa da aqida da fiqhu da menene yaran larabci waɗannan abubuwan su za ana karantarwa kuma da daddare a iya maza dan haka ana sai da form a shagon Malam Idris Bala wajen Malam Muhammad naira 500 sharadin shiga makarantar ya zama mutum zai iya ganin rubutu ya karanta yana da dan wani ilimi akan abin da ya shafi yaran larabci ko da kadan ne akwai azuzuwa guda biyu akwai advanced class akwai intermediate advanced za a dan ba su darasi kamar wani dan seminar haka ko wani abu da ya shafi diploma za a musu karatuttuka da ya dace da yanayin su shi kuma intermediate za a ba su darasi daidai gurgurdo da mutum zai samu buɗen ido a abin da ya shafi addinin musulunci da kuma yaran larabci muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dade kuma daga an yi sallah ba da dadewa ba za a fara karatu da haka form din yana nan ana sai da kiyar arije kuma karatu kwana biyu na roƙo Allah ya dace da mu sannan akwai iya shekarun da aka ware za a yi karatu ba za a kai bane in aka yi aka ga an cimma manufa to za a yaye waɗanda aka dauka kuma duk a sake daukan waɗansu Allah madaukakin sarki ya sa ya daure subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh